sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 40 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama tashar ce kai tsaye ta tashoshin gidajen rediyon amfani Sarauniya, Fara'a, Nomad, Dalot da kuma Niya. Kana masu na'uran computer suna iya daddangwala voahausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar. Masu aure assalamu alaikum barkamu da warhaka yanzu din ma Ladan Ibrahim a yau ne tare da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muka sake dawo muku da wani sabon shiri da wannan daren a cikin wannan shirin za ku ji cewa hukumar zaben kasar Niger ta bayyana sakamakon zaben kasar kana ku ji bayanan da shugaban kasar nan Niger shi da shugaban jami'ar sa wato Bazoum Mahamat suka yi karin haske game da zaben sai kuma rahoto akan dokar hana fita da aka yi a karamar hukumar Ibbi dake cikin jihar Taraba kana za ku kira mu ku bayyana mana ra'ayoyinku akan abin da ya shige muku ruhu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya
to jama'a assalamu alaikum rahotanni dake fitowa daga jamhuriyar Niger na cewa za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar bayan da dukkanin yan takarar ciki har da shugaba Muhammadu Isufu suka gaza samun yawan kuri'un da ake bukata domin lashe zaben Sakamakon zaben farko da aka fitar a yau Juma'a na nuni da cewa shugaba Isufu ya samu kashi 48.4 cikin 100 na kuri'un da aka hada yayin da tsohon Prime Minister kasar Hamma Ahmadu ya samu kashi 17.8 shi dai shugaba Isufu wanda ke nema a zabe shi a karo na biyu na sabon wa'adin shekaru 5 gabanin zaben da aka yi ranar 21 ga watan Fabrairu ya ce zai lashe zaben tun a zagayen farko Shi ko Hamma Ahmadu ya zo na biyu ne duk da cewa ya wato yayi campaign dinsa ne daga gidan kurkuku. Tun a watan Nuwamba bayar aka garkame Hamma bisa zargin hannu a wata badakalar siyan jarirai, zargin da yace fita da kullun siyasa ne. A farkon makon nan gamayyar kungiyar ƴan adawa suka yi ikrarin cewa sakamakon zaben na farko da aka fara bayyanawa na cike da kurakurai, inda shugaban kungiyar Ahmadu Sise ya zargi gwamnati da kirkiro rumfunan zabe na bogi domin ta yi magudi, zargin da gwamnati ta musa.
Yau Juma'a wata tawaga wakilan kungiyar tarayyar kasashen Afirka na ci gaba da ziyara a kasar Burundi domin ganin an hada kan bangarorin da ke rikici a kasar saboda a shawo kan takaddamar siyasar kasar. Ziyarar na gudana ne a karkashin jagorancin shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda ake sa ran zai gana da bangaren gwamnati da na 'yan adawa da kuma shugabannin kungiyoyi fararen hula. Haka kuma wannan ziyara na zuwa ne a bayan wacce babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya kai a kasar a makon jiya shi ma a wani yunkuri na shawo kan rikicin kasar da aka kwashe watanni 10 ana yi shugaban wani shiri ne na aukuwar rikice-rikice a yankin tsakiyar Afirka Richard McCreeve ya ce akwai bukatar a gayawa bangarorin da ke rikici a kasar ta Burundi cewa za a dauki tsauraran matakai akan su muddin basu bada hadin kai ba
labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC Yayin da matsayar tsagai ta wutar da aka cimma asiri ke shirin fara aiki nan ba da jimawa ba, jiragen yakin Rasha na ci gaba da yin lugudan wuta a yankunan da fadar Kremlin ta bayyana a matsayin na 'yan ta'adda ne. An cimma matsayar cewa wato tsakanin Amurka da Rasha ne wacce za ta fara aiki da misalin karfe 12 na dare a gogon Damascus. Gamayyar kungiyar 'yan adawa a kasar ta Siriya ta ce kungiyoyin 'yan adawa 97 ne suka amince da shirin tsagai ta wutar. Sai dai kungiyar nan mai sa ido a rikicin siyasar na Siriya da ke da headquarter a Burtaniya ta ce Rasha na kara kai har-haren akan 'yan tawaye da ke adawa da gwamnatin Bashar al-Assad. Kafofin yada labarai sun ce waɗannan harare sun sha bamban da na baya ganin irin yadda ake kai su babu kakkautawa.
Hukumar kwallon ta duniya FIFA ta zaɓi Gianni Infantino a matsayin sabon shugaban ta yau Juma'a a lokacin taronta a Zurich. Infantino mai shekaru 45 wanda dan Italiya ne amma asalin dan Switzerland ya samu kuri 115 shi ko abokin hamayarsa Sheikh Salman ibn Ibrahim Al Khalifa ya samu kuri 88 a zaben da aka yi zagaye na biyu wanda aka duba yawan kuri kadai kafin a bayyana wanda ya lashe zaben hakan na nufin Infantino shine zai maye gurbin Sepp Blatter wanda ake wan zargi da hannu a wata barar kallon kudaden hukumar ta FIFA a ta bankado a wani lokaci can baya Sabon shugaban na FIFA ya ce yiwa hukumar sabon garan Bawul ya zame tilas domin wanke ta daga wannan badakala da ya rage mata kima a idanun duniya. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. To bari mu faro takon yanzu din ma daga jamhuriyar Niger inda yau ne aka bayyana sakamakon zaben da aka gudanar duk da yake ba wanda ya lashe zaben ga su lamumuna barma da karin bayani a cikin wannan rahoton.
J'ai l'honneur de proclamer les résultats provisoires définitifs des élections présidentielles et législatives du 21 février 2016.
Shugaban hukumar zaben kasar Niger mai shari'a Abubakar Ibrahim kenan yana mai bayyana sakamakon wucin gadi na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar dokokin kasa a gaban jami'an diplomasiya da na kungiyoyin sa ido da shugabannin addinai da wakilan jam'iyyun siyasa.
Hamma Ahmadu Isufu Muhammadu 2,249,738 voix. Soit 48,41%.
Sakamakon wucin gadi ya yi nuni da cewa daga cikin 'yan takara 15 Isu Muhammadu na jam'iyyar PNDS mai mulki ne yake kan gaba da kashi 48.41 daga cikin 100, yayin da Hamma Ahmadu na Model Lumana da ke kula gidan yarin Filinge tun a watan Nuwamban bara ya zo na biyu da kashi 17.79 daga cikin 100, sai kuma Sani Umaru na MNSD Nasara ya zo na uku da kashi 12.11 daga cikin 100. Wannan na nufin idan kotun tsarin mulkin kasa ta tabbatar da sakamakon na hukumar zabe seni a matsayin na dindindin, kasancewar ba wani dan takarar da ya sami sama da kashi 50 daga cikin 100 na ƙuri'u tilas a je zagaye na biyu a ranar 20 ga watan Maris tsakanin dan takara mafi yawan ƙuri'u da mai bi masa. Saboda haka bisa la'akari da alƙaluman da seni ta bayar a yau, a fili take za a kece reni ne tsakanin Isu Muhammadu na PNDS tarayya da Hamma Ahmadu na Model Lumana, sabanin yadda jam'iyyar mai mulki ta yi hasashen ba dan takararta galaba tun a zagayen farko. Abin lura a nan shine sakamakon wucin gadin ya yi nuni da cewa jam'iyyar PNDS mai mulki ta lashe kujerun wakilcin majalisar dokokin kasa aƙalla 74 daga cikin 171, abinda ke nufin da zarar aka kwatsa da na ƙawayenta irin su MPR jamhuriya za ta samu rinjaye a majalisa. To amma a yanzu dai kallo ya koma wajen kotun tsarin mulkin kasa, wacce ke da wuka da nama a game da batun sahihancin sakamakon zabe. Bisa al'ada idan irin wannan lokaci ya zo, 'yan takarar da za su fafata a zagaye na biyu kan zawarcin jam'iyyun da suka fadi a zagayen farko da zummar kulla kawancan karin karfi. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Madalla haura yau muna akan zaben na jamhuriyar Niger. Wannan karin shugaban kasa Muhammadu Isu ne yayi wa 'yan kasa jawabi kan wannan zaben.
Amma zaka Allah shi ne alheri, abin da Allah ya zaba maka shi ne mai kyau. Don wani bi kamar misali ne mutum yana nema wani abu bai sani ba wajen Allah shi ne alheri, kuma yana da wani abu bai sani wajen Allah shi ne alheri. To zaka Allah mun dubi zaka Allah zaka Allah shi ne mai kyau. Kuma sai nuna kun ciki na saboda a zaɓe na majalisa alhamdulillah ɗan Nijar sun ba mu majority, tunda muna da diktoci yawan diktoci waɗanda za su ba mu dama mu girka mu naɗa ministoci kenan alhamdulillah. Sai in ce abin nan tafiya kwaliya tafiya a gani alhamdulillah.
To shi ma Bazu Muhammad shugaban jam'iyyar PNDS tarayya wadda ita ce jam'iyyar shugaban kasa yayi karin haske game da wannan zaben, ga kuma abin da yake cewa.
Eh, babu shakka kasa ai hamayen mu sun yi korafi cewa an tafka magudi, kuma suka ce su ba za su aminta da sakamakon da aka bada yau. Sai gashi nan ina ji yanzu suna farin cikin sakamakon da aka bada. Wannan ya nuna zaben an yi shi cikin inganci, kuma ko da mun samu rinjaye a zagaye na farko cikin inganci aka yi zabe, kuma cikin gaskiya ne za mu samu wannan rinjaye. Amma yanzu da yake ba mu same shi ba, sheda ce kuma take karuwa na nuna cewa Isufu Muhammadu ba mai jijigi cikin aikin hukumar zabe ba, ya bata incin kanta ta yi aiki kuma ta bata sakamako wanda kowa ya gamsu da shi, kuma haka za a iya zagaye na biyu, haka za mu kasa su insha Allah.
Wato da an so a yi magudi da an tsaya ga zagaye na ɗaya kenan,
kwarai ko da an so magudi in mu ba mu iya magudi ba, ba mu iya shi ba, mu yanda muke siyasa ba mu san magudi ba, ko mun so ba za mu iya mu yi ba, kenan babu tsoron komi.
To me wani kira kuke da shi ga 'yan kasa baki ɗaya ganin cewa za a je zagaye na biyu din?
Alhamdulillah mun kusa yin rinjaye tunda abin da ya mumu saura kalilan ne, muna kira ga 'yan kasa su tashi tsaye mu je wannan zaben mu lashe su mu dan takararmu ya lashe su mu koma mu gina kasar mu kamar yanda muka yi shekara biyar da suka gabata.
Jami'ar PNSDS kenan jami'ar shugaban kasa wanda Ibrahim Kalmasi ne ya tattaro mana waɗannan jawaban. A can jihar Taraba ko an sa dokar hana fita ne a ƙaramar hukumar Ibbi sakamakon rikicin kashe-kashe da yaƙi-yaƙicin yewa. Ga Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Kamar yadda rahotanni ma ke nunawa yanzu haka ma tuni gwamnatin jihar Taraba ta kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a yankin Ibbi sakamakon tashin hankalin da ke faruwa a yankin. Cikin kwanakin nan dai ana yawan samun harin sarika noge a yankunan Ibbi da Ukari, lamarin da sautari ma kan koma fadan kabilanci ko na addini. To ko na hali al'umman yankin na Ibbi ke ciki a yanzu ga da ta bakin wasu mazauna yankin.
Wannan abun ya kici ya kici ne wa ana ta ta rayuka me ke jawo abun ne a wannan yanki naku.
Abu ne wanda muke ganin farko mun aje shi akan siyasa daga baya kuma sai abun ya zo ba haka ba. Domin abin da sa muke ganin ba haka bane shi ne da ai ta surutun siyasa to siyasan ta kare. Mun Ibbi da Ukarin nan a ce wai wani kabila ko wani addini ina hana wani wucewa. Kafin faruwar wannan abu jiya shekaran jiya moto ɗaya daga Ibbi an kona moto a hanya zuwa Ukari. Jiya da rana an harbi wata moto daga Ibbi zuwa Ukari. Ta yammacin shi kuma wannan abin ya zo ya faru. To mu dai mutane idan mun rasa inda za mu fasarta wannan.
Yanzu me kuke ganin yayi?
To mu muna ganin gwamnati suna yawo garin su amma muna ga ya kamata gwamnati sa hankali a wannan yanki tunda abin yaki cinyewa. Da zai kyautu a samu jami'an tsaro Ibbi zuwa Ukari a sanya su. Da zai kyautu a zo in ma zaunawa ne a tuntuba a jinni kawo irin wannan abin domin a magance shi.
Tuni aka kara tura karin jami'an tsaro domin kare rayuka da kuma dukiyar al'umma. DSP Joseph Kwaji da ke zama kakakkiyar na 'yan sandan jihar ya magargari al'umma yankin ne da su shiga tattayinsu.
Kira da zamu yi wa jama'a shi ne kar su kasa gwiwa su sanar da 'yan sanda don yanda za a yi maganin wannan abu. Muna kira ga jama'a har yanzu su daina.
Da kuma shugabannin al'umma a yankin ke cewa ne Mr. Benjamin Bako da ke zama shugaban kungiyar cigaban al'umman jikuma a Najeriya ya yi jirwaye ne mai kama da wanka.
Abin da yake faruwa shi ne ba za a rasa a cikin al'umma wayansu bata gari da za su so zaman lafiya ba. Amma farin cikin da muke da shi shi ne jama'a majority na jama'anmu da musulmi da kristoci duka suna son zaman lafiya su zauna tare yanzu. Kukan da muke ma jama'a shi ne da 'yan sanda shi ne duk wanda an gan shi an kama shi hannu da hannu a irin wannan halin. Don Allah su mai angon wannan angon su kama wannan mutum ko yaro ko group na mutane su kawo shi za mu ɗauke shi mu ba 'yan sanda su san yadda za su hukunta shi.
Daidai kuma ga masana harkar tsaro irin su Dr. Bawa Abdullahi Wase na maganin fa akwai abin duba game da tashi-tashi hankulan da yanzu ke faruwa a yankin kudancin jihar Taraba.
Duk dai abin da ya haɓaka wannan yawaitar makamai waɗanda shugabanninsu wanda suka shiga soja a da da kuma shugabannin siyasa na baya duk su biyu nan su ne za a tabbatar an bincika. Kuma idan gwamnati tana son wannan ya kare to babu wani abin da ya kamata a yi shine a shiga daji da gidaje da birni da sako-sako na jihar Taraba a tabbatar an karɓi makamai a hannun mutane a kuma sa ido a hanyoyin da ake bincike. Hanyar da ake bincike yanzu bai wadata ba kamar yadda ya kamata a riƙa yi a gurare da irin ta'asa wanda ake ma'amala da makamai yakan kama kamar a jihar Taraba.
Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To ma dalla mun samu kira na farko daga Jigawa, ne ne daga Jigawa?
Assalamu alaikum, suna na Shafale Katin Magaji Danya Musa daga jihar Nasarawa. Mallan kai kuskuri, Nasarawa ne?
To Nasarawa ne ko to Shafale?
Mallan ya kokari.
Alhamdulillah, me ra'ayinka wannan daren?
To a gaskiya mallan ina son in jawo hankalin yan uwa na talakawa namu na Najeriya. Musamman game da maganan abunda yake faruwa a wannan kasa na rashin abun yi sana'a. To kasan talakawan mu sun tsaya komin ana so ne a ce gwamnati ne ake son ta yi, gwamnati ne ake son ta ba da aiki. To ina son jawo hankalin yan uwa na talakawa mu tashi fa tsaye mu nemi abin yi, ba wai lallai sai.
To mun gode Shafale da wannan shawara taka. Yanzu mu je jamhuriyar Nijar, wato da magaran. Waye daga da magaran?
Assalamu alaikum, an wuni lafiya?
Lafiya lau, me ra'ayinka wannan daren?
Kana magana da Mubarak bakin hotel El Ali da magaran jamhuriyar Nijar.
To Mubarak, me ra'ayinka wannan daren?
To babu shakka dangane da wannan zaben da ake ne na kasar mu jamhuriyar Nijar, ganin shugaba Muhammadu Isu ne ci har abin zai kai su a zagaye ne. To mu abin ya ban mamaki ganin yanda yake ta magana cewa yana babatin cewa a zagaye na ɗaya zai ka wannan zaɓe ya cinye shi kai tsaye, ga shi kuma ‘yan adawa ta Muhammadu sun ja shi har zuwa zagaye na biyu. To mun san insha Allah zuwa zagaye na biyu ma wannan ‘yan adawa.
To amma ba ga ya samu da rata ba?
Goya musu baya. Na'am?
Ba ga ya samu kuru'u da rata ba?
Ya samu kuru'u da rata, amma wallahi wannan kuru'un an yi mahaukatan an jizo, domin kuru'a abin da ake gungunan zaɓe da suke cikin jihar Zandar gunguwa 2,500 ne, amma ya da ƙarin sama da 2,200 wannan na.
To mun gode Mubarak da wannan ra'ayi naka. Yanzu bari mu je Jos. Kakkwata Temba da Bauchi. Waye daga Jos?
Alhaji Babaji Jos Plateau Kanda har mai Gwanjo.
To Alhaji Babaji, me ra'ayinka?
To ra'ayina a game da al'umma, ba game da wannan shugaban kasa da Allah ya ba mu shi Buhari. Mutiya shi da addu'a a game da wannan abu da yake mana na kawo ci gabanmu na mutanen Najeriya. Mun sha wahala na shekara 13 mutane ba wani 16 ba mutumin da ya magana a hannun PDP. Allah ya ba mu shugaba da zai ceto mu daga cikin wannan bala'i da muka shiga, za mu fita. Amma mutane waɗansu zage-zage suke suna cewa kaza kaza, Buhari ba kowa arziki ne, Allah ne mai ba da arziki.
Alhaji Babaji, ka san hagun wani daman wani. Mun gode da wannan ra'ayi naka. Yanzu mu je Jigawa. Waye daga Jigawa?
To assalamu alaikum, Ibrahim ka almasi, kana magana da Rabi'u Musa Zaburansi daga nan Zaburan ta karamar hukumar Kaugama.
Ibrahim Musa ba Jigawa ta Najeriya. To Ibrahim Musa tukunna ba Ibrahim ka almasi bane, Ladan Ibrahim Ayawa ne. Ja mu je.
To Ayawa. To ayama a yau ra'ayina, ni ma gaskiyar magana ina so in bayyana ra'ayina akan mu talakawa 'yan Najeriya.
To
Allah ya yi mana gaggawa. Hakikanin gaskiya zaɓe a Najeriya mun roƙi Ubangiji Allah ya ba mu shugabanci na gari, kuma Allah ya ba mu. To ya kamata mu yi haƙuri kamar yadda muka roƙi Ubangiji. Shi Ubangiji ya fi mu sanin damar mu da ya ba mu, kuma tunda muka roƙa kuma ya ba mu, ya kamata mu yi haƙuri. Barna za ka yi shekara za ka iya yin ta cikin minti ɗaya, amma in kai barna cikin minti ɗaya
yara zai ɗauki lokaci. Gaskiya ne. Mun gode Mallam Ibrahim, wannan gaskiya ne. Bari mu je Yobe. Waye daga jihar Yobe? To Mallam Garba, me ra'ayinka wannan daren? To me suka yi 'yan kasuwa? Muna jinka, ci gaba.
Yauwa, da kuma ainihin wato shugabanni waɗanda suke kaiwa ainihin kamar shugaban ƙasa shawara, da ya kamata a duba ainihin wannan hali da muke ciki, hali da talakawa suke ciki, ya kamata duk Allah a duba.
To mun gode da wannan shawara ta kai. Bari mu je Lagos. Waye daga Lagos?
Malam Salisu ne daga Lagos.
Malam Salisu, to me ra'ayinka wannan daren?
To ra'ayina dai muna nan dai akan tsada rayuwa.
To a ina a Lagos?
Gaba ɗaya Najeriya ne.
To
ko ina a cikin tsadar rayuwa yake muna dai.
To me zaka ce game da tsadar rayuwa?
Wallahi komi tsada yake, kuma kullum ƙara kuɗin yake, ba ba yake yi ba.
To me kake fata kaga an yi to kuma so aka ce fatan ga sun wani abu akai?
Yawwa, hukuma muke so su wani abu akai, su suke da ikon rage wannan abubuwan.
To Allah sa hukuma sun ji wannan kira naka, Salisu. Bari mu je Kaduna birnin gwamna. Waye daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wane ne?
Sunana Abdullahi Musa Sojeji. Na kira ku daga nan Baballe na Abba Plaza kasuwan Barci a Kaduna, Najeriya.
To Abdullahi, muna jin ka, me ra'ayinka wannan daren?
To sashin Hausa na VOA ne, yau wato ina son in yi ma shugaban kasa ta ne addu'a, Malam Muhammad Buhari, kan wannan tafiya da yi. Ala hakika mun ga yanayin yadda kasashen duniya ke amsan shi hannu biyu. To ina kira ga 'yan Najeriya don Allah masu yawan koke a jajirce da yi ma wannan shugaba addu'a akan Allah ya taimake shi ya sauke nauyin al'umma da ya ɗauka baki ɗaya.
To Allah sa wanda kai wannan kira domin su sun ji ka, Malam Abdullahi. Bari mu je Sokoto birnin shi. Wane ne daga Sokoto?
Musa ne, Musa Umar daga Sokoto.
To Musa Umar, me ra'ayinka wannan daren?
Ni ma ra'ayina shi ne na jan hankalin 'yan Najeriya da wannan shugaba da muka zaɓa. Taya shi addu'a da Ubangiji Allah subhanahu ta'ala ya ida mana nufinmu, saboda sai mun yi hakuri fa, gaskiya sai mun yi hakuri, saboda ka mu taya shi addu'a.
To mun gode Musa Umar da wannan shawara taka da kuma addu'a taka. Bari mu je Taraba. Waye daga Taraba?
Taraba ta injiniya Sufiyanu, makanikin mashin daga Takum, daga karamar hukumar Takum jihar
Taraba. To injiniya, muna jin ka, me ra'ayinka wannan daren injiniya?
Ra'ayina shine ina kira ga talakawan Najeriya don Allah su ci gaba da yin addu'a ma wannan shugaban kasa namu, ba su rikasi ne masa ba, saboda halin da ya zo tunci kasar na ya tunci hakatan cikin wani mummunan hali. To tunda Ubangijin Allah ya sa kashe-kashe da ake yawan kashe mana talakawa, Allah ya sa abin ya takaita, ya kamata mu ci gaba da masa addu'a, ba mu rikasi ne masa ba. Don Allah, ina kira ga 'yan uwa na talakawan Najeriya, mu ci gaba da addu'a ga wannan shugaba da muka roki, Allah ya zaɓa mana shi. Don Allah, mu ci gaba da masa addu'a, ba mu rikasi ne masa ko miyagun maganganu ba, bai dace ba gaskiya tsakani da Allah.
To
injiniya,
mun ji wannan shawara taka, Ubangiji Allah sa waɗanda ka yi domin su ma sun ji ka. Yanzu muna babban birnin tarayyar Najeriya, Abuja. Waye daga Abuja?
Muna magana da Ibrahim Baban Zaure wanda ke kasuwa Usai Market, Abuja.
To Ibrahim Baban Zaure, me ra'ayinka wannan daren?
Gaskiya ina kira ne ga mutanen da ke wato sukan gwamnatin Janar Muhammadu Buhari, ya kamata su ƙara haƙuri. Insha Allah mun samu gwamnati mai adalci, insha Allah za a samu sauƙi a rayuwa.
To mun gode Ibrahim Baban Zaure, amma ba ka jin ra'ayinsu suke faɗi? To Ajakuta, waye daga Ajakuta? Wa alaikum assalam. To Ibrahim, me ra'ayinka wannan daren?
So kaman dai yadda mutane suke faɗa, mun wa muna fatan ɗan uwa talakawa mai ta addu'a kan wani shugaba namu, don mun tabbatar da Buhari duk abin da yake a ƙasar nan yana yin ƙoƙari ne don mutanen Najeriya su ji daɗi. Kuma kaman yadda wani suke faɗa, sai a yi aiki na banna wata ɗaya, sai a shekara biyar ko goma ma ba sama ba. Saboda Allah, ni ta haƙuri. Suleiman Ibrahim da Zaja Kutaro da Rinda.
To mun gode Malam Suleiman, bari mu je Jigawa kuma. Waye daga Jigawa? Wane ne daga Jigawa? Ayya, layin Jigawa ya tsinke. Cigaba da kokartawa, muna dan sauran lokaci kaɗan. Cigaba da kokartawa. To yau mun so a ce da na Jigawan ga ya samu ya zama na ƙarshe, amma lokacin ya yi muna halin shi. Sai wani satin idan mun sake buɗe layukanmu, kun kira ku bayyana muna ra'ayoyinku.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka da zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Ranar 22 ga watan Fabrairu ne Amurka da Rasha suka hada gwiwa a matsayin su na mambobin kungiyar kasashe masu tallafawa kasashen Syria suka jagoranci yarjejeniyar tsagaita wuta da bayyana cimma burin hakan da zai kawo ƙarshen tashin hankali da ake fama da shi a ƙasar ta Syria suka kafa sharuɗin yarjejeniyar wadda za ta fara aiki tsakar daren 27 ga wannan watan agogon ƙasar Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce idan aka yi kuma aka bi wannan yarjejeniyar to tabbas ba wai za ta dakatar da tashin hankali da yake faruwa bane kadai har ma da taimakawa wajen cimma da shigar da kayayyakin jin kai da ake bukata na gaggawa zuwa ga yankunan da wannan tashin hankalin ya shafa za kuma ta taimaka wajen samar da mulkin siyasa wanda mutanen kasar Syria ke bukata sharuɗan wannan yarjejeniyar dai sun shafi kasar baki daya da kuma duk bangarorin da ke a Syria da ke yaki a Syria waɗanda suka hada da ƙungiyoyin 'yan tawaye da sojoji da ko masu aikin kwantar da tarzoma waɗanda ba sa da cikin ƙungiyoyin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana a matsayin 'yan ta'addanci kamar ƙungiyar Daesh da kuma Jabhat al-Nusra. Sakataren Kerry ya ce cikin kwanaki masu zuwa Amurka za ta ci gaba da aiki domin tabbatar da kare sharuɗin yarjejeniyar daga dukkan bangarorin domin ganin cewa sun bi dokokin Amurka kuma za ta ci gaba da ƙirƙirar dabaru na saka ido da tilasta yin aiki da yarjejeniyar. Kerry ya ci gaba da cewa wannan lokaci ne da Amurka za ta dau alƙawari amma cika alƙawarin ya danganta ne da ayyukanta. Baki ɗaya bangarorin da suke cikin wannan yaƙi dole ne su cika alƙawuran da suka dauka na yarjejeniyar domin aiwatar da kuduri na 2254 na kwamitin sulhu majalisar ɗinkin duniya na dakatar da kai hare-haren kan juna ciki har da lugudan bamabamai ta sama. Baki ɗayan bangarorin da ke cikin wannan yaƙi dole ne su kasance sun riƙe alƙawuransu har na tsawon wani lokaci domin a kawo ƙarshen tashin hankali a siyasance. Wannan shine sharhin muryar Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
To da kuma wannan ne muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice.
Rahotanni da ke fitowa daga jamhuriyar Niger na cewa za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar bayan da dukkanin 'yan takara ciki har da shugaban Muhammadu Isufu suka gaza samun yawan kuri'un da ake bukata domin lashe zaben. Sakamakon zaben farko da aka fitar a yau Juma'a na nuni da cewa shugaba Isufu ya samu kashi 48.4 cikin 100 na kuri'un da aka kada yayin da tsohon Prime Minister kasar Hamu Ahmadu ya samu kashi 17.8. A yau Juma'a wata tawagar wakilan kungiyar tarayyar kasashen Afirka na ci gaba da ziyara a kasar Burundi domin ganin ta hada kan bangarorin da ke rikici a kasar saboda shawo kan takaddama siyasar da ta barke a kasar. Ziyarar na gudana ne a karkashin jagorancin shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma wanda ake sa ran zai gana da bangaren gwamnati da na yan adawa da kuma shugabannin kungiyoyin fararen hula. Hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta zabi Gianni Infantino a matsayin sabon shugabanta a yau Juma'a a lokacin taron ta na Zurich.
Roma da Lahar zaka tattu labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayan sa amma kafin mu tashi bari mu muna taya yalan Faruk Tsiga munna auren yar shi Asma'u Tsiga da angon Hayatu Khalil Bako wanda za a daura a ranar Asabar wato gobe kenan idan Allah ya kai mu a garin Bakori a cikin jihar Katsina. Ubangiji Allah ya bada zaman lafiya. To masu aure gaba ɗaya kuma nan shirin zai diga aya sai gobe da safe a ji wasu abokan aikin mu da wani sabon shiri ciki ko har da shirin na Ibrahim Alfa Ahmed wato a bari ya huce. Yanzu Amadu kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi Mamud Lalo da ya taimaka min domin gabatar da shirin da Julie Gresham wadda ta bada umarni sai injiniyanmu na wannan lokaci injiniya Vasco ni Ladan Ibrahim Awo ke cewa sai da safen ku.